This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 16:49 da meter 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu auren ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukkan sa zango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Talata 19 ga watan Janairu shekara ta 2016. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan gundumar Columbia birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdul da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta ce yunkurin da Amurka ke yi na kakaba mata waɗansu sabbin takunkumi kan ayyukan makamayin linzami bai dace ba. Wani kazaman fari da dumamar yanayi mai haddasa zafin karkashin teku a yankin Pacific yana barazana ga samun wadataccen abinci a Afirka ta Kudu. Kana jami'an diplomasiya a Majalisar Dinkin Duniya sun ce ya yiwu a dage tattaunawar da ake shirin yi sabili da ana jiran manyan kasashe masu ikon fada su ji aji su tsaya da shawara kan kungiyoyin hamayya da ya kamata a gayyata.
To a gaishe ki.
A yau za mu fara ba yaranmu da suke makarantun primary abinci kyauta.
Ana ciyar da dalibai mu ba a ba mu albashi ba a matsayinmu na malamai, mu muna ganin abin gwamnati akwai matsala.
Gwamna Nasiru ɗan Rufa'i na jihar Kaduna bikin kaddamar da shirin bada abinci kamar yadda kuka ji, sai kuma wani malami a jihar da kukan rashin albashi. Yan bindiga sun kai hare-hare a jihar Borno da kuma wata jiha a ƙasar Kamaru. Aliyu Mustapha Sokoto na tafi da shirin tsaka mai wuya. Ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta ce yunkurin da Amurka ke yi na kakaba mata waɗansu sababbin takunkumi kan ayyukan makamai masu linzami bai dace ba. Kakakin ma'aikatar Hossein Jaber Al-Sari ya ce Iran za ta mai da martani ta wajen bunƙasa ayyukan makamai masu linzamin da take yi da 'yancin yi da kuma ƙara ƙarfin ayyukanta na tsaro. Amurka da waɗansu ƙasashen yammaci sun kushe wa Iran sabili da gwajin makami mai linzami da ta yi bara har sau biyu da suka ce ya saba wa dokar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zartas. Iran ta kare gwajin da ta yi da cewa ya shafa harkokin tsaron cikin gida. Amurka ta ɗauki sababbin matakai akan waɗansu 'yan ƙasar Iran biyar ranar Lahadi da kuma waɗansu kamfanoni da ke da alaƙa da makamai masu linzami da aka haramta. Shugaba Barack Obama ya ce gwamnatinsa za ta sa ido sosai domin ganin an aiwatar da takunkumin kan ayyukan makamai masu linzamin da Iran ke yi.
Wakilin jaridar Washington Post Jason Rezaian ya ce an kulle shi a wani wurin da baya samun hulɗa da mutane tsawon kwanaki 49 a cikin watanni 18 da yake a wani gidan yarin ƙasar Iran. Rezaian yana ɗaya daga cikin Amurkawa hudu da aka yi musayar fursunoni da Iran, wadda ya zo a daidai lokacin da ake aiwatar da yarjejeniyar nukiliyar da ƙasar ta kulla da Amurka da wasu giggan ƙasashen duniya. Ya gana ido da manyan editocin jaridar Washington Post a wani asibitin ƙasar Jamus, inda yake murmurewa daga agobar da aka gana masa kafin ya dawo nan Amurka. Ya ce ina son jama'a su sani cewa ina cikin ƙoshin lafiya, na sani mutane suna so su ji daga gare ni, amma ina son ɗauki lokaci in yi nazari a kai. An kama Rezaian ne a shekara ta 2014 bisa zargin leƙen asiri, zargin da jaridar Washington Post da kuma gwamnatin Obama suka ce ba shi da tushe. An yanke masa hukuncin ɗaurin da ba a bayyana ba bayan zaman shari'ar da aka yi cikin sirri da ba a ba shi damar kare kansa yadda ya kamata ba. Rezaian ya ce yana hannun dogarawan juyin juya hali galibin lokacin an kulle shi a wani ƙaramin ɗakin da ba katifa kuma zagayawa a cikin harabar gidan yarin ne kaɗai motsa jiki da yake samu. An kwantar da shi ne a asibiti sau uku sabili da mummunan ciwon ido da kuma kafarsa.
A halin da ake ciki kuma mayaƙin ruwan Amurka Amir Hakmati ya gana karan farko da iyalansa tun da aka sako shi daga Iran. Sarkinsa ɗan majalisa Daniel Keldi ya ziyarce shi a asibitin Jamus. An kama Hakmati ba Amurke ɗan asalin ƙasar Iran ne a shekara ta 2011 bisa zargin leƙen asiri lokacin da ya ziyarci kakarsa. An ɗaure Sa'id Abedini, wani fasto ba Amurke, a shekara ta 2012 bisa zargin cewa yana yada addinin Krista, an kuma saki Norotola Kasmati Rutsari da ba an bayyana dalilan zuwan sa Iran ba rana Asabar. Har wa yau an saki Masu Tevitik wanda aka tsare watan jiya bisa zargin da ba a bayyana ba a wata yarjejeniya ta daban. A maimakon Amurkawa hudun da aka saki, shugaban Amurka ya yafe wa Iraniyawa bakwai da kodai ake tuhuma ko kuma aka samu da laifin keta takunkumin cinikayya da aka sawa Iran. Laifukan da ake tuhumar su da aikatawa sun hada da safaran na'urorin da ke aiki da wuta na soji zuwa Iran da kuma yin kutsen na'urar kwamfuta. Shugaba Obama ya kuma amince ya sallami tuhume-tuhume da ake yi wa Iraniyawa 14 da ba su zauna a Amurka. Babu ko guda ɗaya daga cikin su da ke hanan Amurka. Jami'an gwamnati kuma sun ce yunkurin nema a ta sake su zuwa Amurka ba zai nasara ba. Iran ta kuma amince ta yi kokarin tabbatar da makoma Robert Levinson, tsohon jami'in leken asirin Amurka nan wanda ya ɓace a Iran a shekara ta 2007 lokacin da yake aiki da ya shafi cibiyar leken asiri. Amurka ta ce ba ta da tabbacin ko yana da rai ko babu.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wani kazamin fari da dumamar yanayi ya haddasa a zafin wato na zafin teku a yankin Pacific yana barazana ga samun wadataccen abinci a Afirka ta Kudu. Matattarun ruwan kasar sun fara bushewa yayin da ajiyar masara da aka fi ba da karfi a kai da ake da ita za ta kare a cikin watanni hudu. Ministan ayyukan noma na Afirka ta Kudu Senzeni Zokona ya ce lamarin ya yi muni ainun, ana kuma buƙatar shigo da masara cikin gaggawa.
By the end of May, we may be short of white and yellow maize. We'll have to make sure therefore that.
Yace mai yuwa ne mu fuskanci karancin masara a ƙarshen watan Mayu. Tilas ne mu tabbatar da cewa a lokacin mun samu isasshen masara a ajiye. Kwararru sun yi gargadi cewa ana buƙatar sama da dala miliyan 100,000 domin kaucewa jefa mutane da kuma dabbobi cikin matsananciyar yunwa. Jiya Litinin shirin samar da abinci na duniya ya yi kiyasin cewa mutane miliyan 14 suke fuskantar yunwa a Afirka ta Kudu, yayin da shirye-shiryen da za a gudanar na taimaka a al'umma za su fuskanci kalubalar kuɗi. Kasar Botswana ta ce tana fuskantar matsanancin karancin abinci mafi tsanani cikin shekaru 5, inda ruwa da kuma abincin da ake da su ke karewa cikin sauri.
Daga ƙarshe, jami'an diplomasiya a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce mai yiwuwa ne a ɗage tattaunawa da ake shirin yi mako mai zuwa kan lamarin ƙasar Siriya, sabili da manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji suna ƙoƙarin tattaunawa kan ƙungiyoyin hamayya da ya kamata a gayyata. Ana shirin zaman tattaunawa ne ranar 25 ga watan Janairu a Geneva, sai dai har yanzu ba a aika takardun gayyata ba. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya bayyana jiya Litinin cewa har yanzu ana tunanin gudanar da taron a watan Janairun.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To, madalla, gwamnatin jihar Kaduna za ta kashe sama da naira miliyan 100,000 kowane wata kan shirin ciyar da ɗaliban a makarantun firamare da ke jihar. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai, wadda ya jagoranci bikin bude shirin jiya Litinin, ya ce shirin yana daga cikin muhimman shirye-shiryen gwamnatinsa.
A yau za mu fara ba yaranmu da suke makarantun firamare abinci kyauta. Duk tsare-tsaren gwamnatin APC a wannan jiha, babu wanda ya fi wannan muhimmanci a wurinmu. Babu abinda za a yi matalaka da ya fi a ba dan shi ilimi ingantacce. Abinda ya sa muke so mu yi wannan tsari shi ne kowane ɗan jihar Kaduna kada su kasa zuwa makaranta don talaucin iyayensu. Shi yasa wannan rana ce muhimmanci, wannan kuduri da muka sa gaba da wannan tsari da za a fara yau, Allah ya sa ya yi nasara. Wanda suka yi abincin nan su tabbata yana da daɗi, domin da ni da mataimakin gwamna za mu ci abincin nan. In babu daɗi za mu zo mu karɓi kuɗinmu. Mun gode.
Dr. Shehu Usman Adamu Dan Fulani shi ne kwamishinan ilimi na jihar Kaduna, kuma ya ce shirin ciyar da ɗaliban hanya ce ta samar da kuɗaɗe a hannun matan da za su rinƙa girkin da ɗaliban za su ci.
Wa'annan mata da aka ba su aikin dafa abincin nan aiki ne da zai taimaka ma tattalin arzikin mata domin za a ba su kuɗi su shiga ƙauyuka su sai abinci su dafa kuma su samu riba saboda kaga za su samu kuɗin zuba adashi za su samu kuɗin biki za su samu kuɗin suna wannan yana ɗaya daga cikin bakasudi ƙara tattalin arziki domin duk sati gwamnati za ta saki kuɗi sama da naira miliyan 300 zuwa hannun mata a karkara
to ko me ɗaliban da ke makarantun firamaren za su ce game da wannan shiri
Sunana Usaina Adam gaskiya ina gode ma ƴan Rufai sosai su la kara bashi karfin rike Kaduna
Sunana Aisha Bello
kin karba abincin ki gashi har na ga kin fara loma me zaki ce
zan ce na gode da shi albarka
sai dai fa wasu daga cikin malaman makarantun firamaren sun ce duk da ke cewon na da muhimmanci amma akwai wasu matsaloli da ya kamata a ce gwamnatin jihar Kaduna ta magance kafin fara wannan shiri
ciyar da dalibai alhamdulillahi mun ga ana ciyar da dalibai kwarai da gaske to amma matsalan shine gwamnati bata duba mu ba ana ciyar da dalibai mu ba a ba mu albashi ba a matsayin mu na malamai mu muna ganin abun gwamnati akwai matsala saboda haka gwamnati ta binciki local government da su beb domin a biya malamai haƙƙin su bai yiwa kana karantar da yaro ya ci ya koshi kai kuma malami baka cika koshi ba
Isa Lodi kara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
To gaida Isa Ikara kallan mutane shida ne yan bindiga suka halaka karshen mako lokacin da suka afka ƙauyuka shida karamar hukumar Mafa da ke jihar Borno lamari da ya janyo kurarar ƙauyawan zuwa birnin Maiduguri Haruna Daudabiyu na da cigaban wannan rahoto
An dai kiyasin cewa fiye da mutum 100 ne da suka samu shigowa zuwa garin Maiduguri. Mun dai ziyarci mashigar Maiduguri ta hanyar tashar muna ta inda waɗannan mutane ke shigowa da muka tarda mata da maza da kananan yara tare da dabbobinsu haɗa da shanu da tumakai da kuma jakuna suna ta kurarowa zuwa cikin birnin Maiduguri wanda gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Tima ya aike wani tawaga don turo waɗannan mutane ragashin jagorancin shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar wato injiniya Ahmed Satomi.
Wayannan ƴan gudun hijiran ainihin su makiyaya ne wanda ainihin settlement dinsu suna jeji da shige yanzu to gari shida ne a yau a jiya suka samu a cikin biyar sun fita wanda har yaran muna da labarin sun kashe wajen mutum shida
Honorable Shatima Lawan Maina dai shine shugaban karamar hukumar Mafan
cikin Mafa dai muna nan zaune lafiya sojoji suna cikin garin suna zaune sun rige Mafa local government quarters din amma dajin akwai Boko Haram daya biyu wanda sukan yawo da mashin da keke suna yawo amma ba wai karfi ga baki daya gare su ba
Honorable Baba Alimudu dai shine dan majalisa mai wakiltar mazabar Mafa wanda kuma so ma tambayin shi game da makomar waɗannan mutane
eh to yanzu dai gashi muna tare anan kuna gani wai na mutane ba su kadai bane suna tare da dabbobinsu ba yanda za a je a kai su ko kamfu inda muke nan yana nan kaman daji ne kaman mashigan gari to a yanda ne muke yanzu muke magana da su za mu samu musu ko tent nan wanda za su samu su zauna nan daji din
to koya waɗannan mutane suka samu kansu lokacin da waɗannan mahara suka kai musu hari
sunana Malam Saleh
to tiye shoko zo
a yau kwana biyu sun dauki shanun mu an kashe mutane mu yanzu sun fita Boko Haram shanun namu garke guda uku akuya ma to garke ko shida ko biyar haka
me sunan kauyen naku
sunan kauyen namu a kasar Mafa kullum suna zuwa dole abinda baka so za su zo su ajiya kanka
wasu daga cikin mutanen da suka baro wasu kauyuka na karamar hukumar Mafa a jihar Borno kenan Haruna Daudabiyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
daga Kamaru mun samu rahoton wani dan kunar bakin wake da ake ji dan kungiyar Boko Haram ne ya kai hari cikin wani masallaci da asbahin jiya ya halaka mutum biyar ciki har da maharin kamar yadda zaku cikin wannan rahoto da Muhammadu Dandai aiko mana
a yayin da musulman garin Gecewe cikin karamar hukumar Mayo Moscota yankin Mayo Chanaga cikin jihar Arewa mai nisa suke kokarin yin sallan asubahin na ranar Litinin nan ne wanda kuna bakin wake ya tada bam din sa inda ya auka da mutane hudu lahira na biyar su shine dan kunan bakin waken har zuwa yanzu dai ƴan Boko Haram sun haddasa mutuwan mutum ƴan Kamaru farar hula daidai har 100,000 sojoji 67 da ƴan sanda uku shi dan kunan bakin wake da yayi barna a ranar Litinin nan ƴan banga sun yi masa tsinke har suna cikin bin shi da kokarin kama shi ne ya tada bomb din sa da yake dauke da shi gwamnatin jihar Arewa mai nisa Mijjawa Bakari ya ce waɗanda suka ji rauni suna samun kula a asibiti sai dai ya kara da cewa
tamam da kwanciyar rijima da confection rijima.
Sai a fadada sabon matakin da aka dauka don kare al'umma wuraren addinansu. Misali a birnin Marwa tuni an fara a yayin da ake sallah a masallatai ɗan sa kai kristoti suna sintiri. Haka idan su ma suna cikin cocunan su ɗan banga musulmai ne ke jiran su ta hanyar kula da duk wanda ya zo shiga coci ko masallaci. Muhammad Ganda, sashen Hausa na murya Amurka a jamhuriyar Kamaru.
Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 12 na dare da minti 15 agogon mu a nan gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Mu iya wanda kuka cire mun nan mu uku a fotiskun mu uku ne kawai muka kada APC a yau anan to dai abin da nake ga
ba zai yi kana shugaban kana sakatare na
ni nake maka
amma sai ka sa
Da shugaban jam'iyyar na yankin karamar hukumar mulki na Fune Haruna Mai Kanti da sakataren jam'iyyar Fune din wato Malam Yayi da shugaban jam'iyyar na yankin karamar hukumar mulki ta Fika Madu Kole Jambal da kuma mashawarci na shari'a na jam'iyya din Hamza Jakusku. To kafin mu fara jin muhawara din bari mu ji abin da su kansu mutane Webe suke faɗa game da wannan matakin da jam'iyyar APC ta dauka.
Ma'amar Rabi Ali Yakubu mai nasara tsohon dan majalisar wakilai na tarayya duk ta na kwarai mata a ce yayin jam'iyyar ta waye ba. Shi jam'iyyar ra'ayi ne kuma kowa shi gaskiya jam'iyyar ya yarda da aƙidin jam'iyyar da muradun jam'iyyar yake shiga ciki kuma ba a rike kowa dole in ka ga wannan aƙidu da muradu ba su gamshe ka ba ko ba bude kake ka fita. To amma babban illa ne ka dan siyasa kana ciki kaya idan yar ka wannan gaskiya ba karamin kuskure bane.
Sunana Alhaji Mutare Adamu Yarima sarkin Baburan Fatas. Akwai kabilu da muke da su sai aka wayi gari Ibrahim Gaidan kabilar da ta baida shi mutum ya zauna a kan kujera ya zama na cewa ya ibi kudi da yake bukata yayi duk abubuwan da yake so wai shine yake bata zagon kasa yake so ya ci mutuncin wannan kabilar shi mai girma zaban kasa ya ji hankalin shi wannan gwamnati domin gwamnati ne na kaddara.
To domin yin muhara kan wannan al'amarin muna tada ɗaya daga cikin mutanen da aka ce an kora din Adamu Yaro Potoskun wanda ko bayan zaman sa sakataren jam'iyyar ne yankin Potoskun din har wa yau shine tsohon shugaban matasa na jihar baki daya na ita jam'iyyar din. Muka hada shi da sakataren jam'iyyar na yanzu Abubakar Salihu Bakabe wanda zai share mana fage da yi mana gyara da kuma bambantawa tsakanin kora da dakatarwa.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kafin ci gaba ina so muka gyara.
To
dakatarwa muka yi ba kora ba.
To to me yasa kuka dakatar da su?
Dalili shi mai akan zaben 2015 a nan Zombi wato Yobe mazabar sanata Yobe ta yamma kenan.
Na'am.
Wanda ya kunshi local government guda hudu akwai Nangere akwai Fatiskum akwai Fika akwai Fune local government.
Na'am.
Anan ne muka ni aka yi party zagon kasa
kuma su yan jam'iyyar ne suka yi mata zagon kasa din.
Su lokacin yan jam'iyyar ne suka yi zagon kasa shine yasa muka
wani irin zagon kasa suka yi musu
lokacin da aka je zabe saboda wani saboda dan takara ya fito ne yuwa kuma duk yawanci wanda aka kula din suna da makami na siyasa. To ya dan takarar ya fito ba daga yaren su ba.
Dan takarar me? Dan takarar gwamnati ko ne me?
Dan takarar sanata.
To.
Da na majalisar tarayya.
To. Wanda ku ba kwa goyon bayan wannan dan takarar ne?
ba wai goyen baya bane ba ma yi magana zabe aka yi aka samu na share fage aka tsayar to mu kuma a jam'iyyance duk wanda jam'iyya ta tsayar ko ka zabe shi ko baka zabe shi ba share fage ko kana son sa ko baka son sa dole ka zabi jam'iyya
to sai ba su yi haka ba
duk kuma suna rike da mukamin mu suka je suka yi mana zagon kasa har aka samu muka rasa wannan kujeru wannan daman namu ne kujeru
to bari Alhaji Abubakar bari wannan ya zama mana shimfiɗa muna da isasshen lokaci duk zamu taɓa abubuwan nan amma Alhaji Adamu naji dadi da kai shiru ka saurari abinda Alhaji Abubakar yake faɗa yanzu kai zan baka dama ka share mana fage da martaninka na farko ga abinda kaje yana faɗa din
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko nayi mamaki kuma na ji takaicin maganan da sakataren party na jaha ya faɗa a matsayin shi na sakataren jaha yace an kori wa'annan mutanen saboda
yace an dakatar ne bai ce an kora bai ce an dakatar
kora ne dan jaridan da aka an ce expel ya je nemi ma'anar expel ta turanci kora ne abin takaici da yace wai dan bai fita daga yaran su ba kuma muna rike da mukamin fati mun yi zagon kasa to tambayan da nake so in yi mar 2011 an zabi sanata da ya fito daga mazabar gaba daya kuma ba yaran shi kadai bane suka zabe shi an zo 2015 zabe shi da yake cewa wanda bai fito daga yaran sa ba shi sanatan da ya fito yayi zabe a garin su inda aka zabe shi a constituency shi ya ci zabe a constituency shi ya ci local government din sa
da yake alaja alaja da yake ba kowa ya san wannan sanatan da muke magana ba ku mutane ne ba ko kuka san shi ko faɗa mana sunan shi wani sanata ne muke magana akan
sanata alkali Jajere
yawa to mu je ci gaba
an yi zabe 2015 a matsayin na musulmi ina ga ma tsakani da Allah sakatare ya bani mamaki a matsayin na sakatare na local government na Fatu School local government ka tambaye shi a jam'iyyance daga ran da aka fara campaign har aka gama campaign rana daya akwai ranar da jam'iyya ta kira wani shugabanni na local government ko kuma na ward su yi musu bayani amma matsayin mu na shugabanni mun tsaya mun yi aiki tsakani da Allah abin da ya kamata
to
an yi zabe
to tsaya ina zo alaji da so nake in mun dauki magana mu gama da ita kafin mu ci gaba Alhaji Abubakar me ba daidai ba cikin abin da Adamu yake faɗa ne
yawa abun da ba daidai ba shine shi zagon kasa da muke faɗa ba zaben sanata bane kai har zaben gwamna banda shugaban kasa ba wanda muka ci musamman a wannan fatiskul local government wanda da kuma mu muke ci
amma Alhaji Abubakar wace sheda kuke da ita ne cewa sai muku wannan zagon kasa din kun kama su suna me ne
ai ba party bace party rubuto mata aka yi daga local government din su kowanne
duka local government din guda hudu
duka local government din guda hudu ga wane suna rike da mukamin jam'iyya ga abin da suka ga zagon kasa da suka yi mana
da kai magana yare ina son in ƙara fahimta kana nufin yare na magana ko kabilanci ko menene me kake nufi da yare
mu a APC idan kana APC babu bambancin kabila babu bambancin addini babu bambancin duk wani bambance party muke bi to wannan zabe na share fage sai wayan suka dauke shi akan kabila lokacin da aka zo aka ce wayan su daga cikin su shugabannin party na local government lokacin da aka zo aka ce za a share za a yi zabe da aka tsatsayar su ba su ji dadin wanda aka tsayar ba saboda haka a wajen zabe hatta kai an ajin din mu da za a ajiye a wajen zabe ana cancanja su aka ba PDP ta ci
so kana nufin sun fi yawa PDP aiki fiye da ku
eh suka yawa PDP aiki shine sanatan su na PDP ya ci wanda yake dan kabilar yaran sa ne shi ma da yake magana
to Alhaji Adamu haka ne
to tambayan da nake so in yi wa sakatare yana maganan yaran zombi ne gaba daya ko ni da nake magana yare na ni bayan wannan maganan da yake yana cewa an yi zaben share fage da wa'ensu kabilu da basu a ina aka yi zaben share fage a Yobe a zombi ba yi zabe ba, ba yi zaben share kwage ba, babu zabe na sanata, ba wanda duk wanda ma ya taso ma a sanata wanda yake kai kawai aka sayarwa form bai takara da kowa ba. A Yobe South Zombi ba yi primary election ba, shi kadai sanata ya aka ba shi ticket ba, ba da dama kowa ya yanka ba. Na ɗaya kenan. Na biyu da yake magana cewa Port Harcourt an yi zagon kasa gaba daya, APC bata ci zabe ba. Abinda nake so in tambaye shi, yan APC Port Harcourt gaba daya da suka yi zagon kasa ko mu, ko kuma wanda suke rike da mukami?
To bari baka ansa, bari baka wannan ansa tukuna.
Da zabe na sanata,
eh,
akwai matar mai girma gwamna Port Harcourt, yan Port Harcourt ne ta yi zabe bata ci rimfanta ba. Akwai
matar gwamnan, ina zuwa matar
kowa cin riban demokrasiya, siyasan Yobe yana da mukami, shi yake daukan kwangila da yafi kowane kwangila dauka, bai cin rimfansa ba. Akwai wan matar gwamna yana da mukami, babban dan kwangila ne, shi yake tingaja, bai cin rimfansa ba. Esko na state da ba daya na Port Harcourt local government, ba wanda ya ci state, ba wanda ya ci rimfansa. Duk mutanen da suke yawa da gwamna, iya mutanensa da suke Port Harcourt, shi sakatare gaya mun ina mutum ɗaya da cirin fansa.
To ba shi lokaci a daji Adamu, ina zuwa daji Adamu, mu dinga in an yi tambaya, kai tambaya, kai musu tambayoyi. Alhaji Abubakar, ka ji tambayoyinsa?
Yawwa, na ji tambayoyinsa. Amma wato mai mamakin magana da Alhaji Adamu yake faɗa. Ai, duk wanda yake wajen yake faɗa ko yana kusa da gwamna ko wannan bai kaman ESCO member na jam'iyya ba. ESCO member na jam'iyya ya je wa jam'iyya zaman kasa bayan mun bashi almana, ai gaba ɗaya ESCO members din muka rushe.
Wanda kuka rusa din na Alhaji Abubakar, na ga ba kananan mutane bane, akwai ciyamomi, akwai har da shugabar mata, akwai shugabannin yankunan kananan hukumomi, ga su nan Bridget. Ashe wannan ba asara bace a wurin jam'iyya idan ta rasa irin wannan manyan yan siyasa kuwa? Kwa gaishe ku, to wannan somantabi ne a wannan muhara kan wannan al'amari na jam'iyyar APC jihar Yobe. Idan Allah ya kai mu shiri na gaba a makon gobe, za mu taɓa maganar rawar da matar gwamna ɗin da yayyunta su Ali Arab da Tasi'u Gambo suke taka a harkokin mulkin wannan jiha ɗin. Za mu ji wai meye ma tsakanin shi gwamna Gedan da 'yan Zombi ne, ko me yasa yankin Port Harcourt baya ma da kwamishina a wannan gwamnatin ta yanzu. Muna godiya ga su bakin namu Abubakar Salihu Bakabe da kuma Adamu Yaro Port Harcourt, sannan musamman da wakilin mu Hassan Maina Kaina da ya taimaka ainihin wajen hada shirin nan. A madadin su huruka, Ali Mustapha Sakwato ne a Washington.
To madalla, yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta ce yunkurin da Amurka ke yi na ƙaƙaba mata waɗansu sababbin takunkumi kan ayyukan makamai masu linzami bai dace ba. Kakakin ma'aikatar Hussein Jabbar Ansari ya ce Iran za ta mai da martani ta wajen bunƙasa ayyukan makamai masu linzami da take yi, wanda ta ce tana da 'yancin yi da kuma ƙara ƙarfin ayyukanta na tsaro. Wakilin jaridar Washington Post Jason Razin ya ce an kulle shi a wani wurin da baya samun hulɗa da jama'a na tsawon watanni, wato kwanaki 49 a cikin watanni 18 da yake a wajen wani gidan yari. Razin yana ɗaya daga cikin Amurka hudu da aka yi musaya da Iran.
To madalla a gaishe ki da kuma haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan. Sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri, ciki har da fashin baki kan zargin satar sama da naira zambar, wato trillion ɗaya cikin shekaru 8 a Najeriya. Kawo mu sallama, muna miƙa ta'aziyya ga iyalan Alhaji Muhammadu Gaji wadda aka fi sani da Baffa Gaji a unguwar Wuro Dole da ke Hong jihar Adamawa, wadda Allah ya yi wa rasuwa a daren jiya, kuma za a yi jana'izarsa da misalin ƙarfe 9 na safiyar yau. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wacce ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Kiba Hiro Diodo ne da kula da aikin gabatar da shirin namu, da ma injiniya da ya riga masa, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan daka ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.